وصحبه أجمعين. وبعد درسي لما كي كرتوا اللتاف الألفية في الآداب الشرعية منظومة الألفية ببما لمي الحاج محمد ابن عبد القوي المرداوي الله يمسرهما. akwai babin da ya rige ko fasali da muke karatu ba mu gama ba, shi yasa muka ce mu karasa karatu na wannan fasali a yau insha Allah ta'ala, kuma za mu dakata da karatu sai bayan sallah bi iznillah. darasi na 60 za mu karanta. fasalin da muke karatu a ciki shine al-nikahu wa 'ishratu az-zawjati wa adabu az-zima wal qasb. yana bayani akan aure da 'ishra az-zawja zama da iyali da adabu az-zima ladubba na tarayya da iyali wal qasb da kuma rabon kwana ga wanda yake da mace fiye da daya. darasi da ya gabata mun karanta farkon wannan fasali, za mu tashi inda malam yake cewa wala tanki an fil fakri illa daruratan wa lud bi waja'i sawmi tahdi ko tuhda wa turshidi. a wannan fasali da yake magana yayi bayanin hukuncin aure cewa yana iya zamowa wajibi amma asalin sa mustahabbi ne, asalin sa ba wajibi bane, asalin aure ba wajibi bane, amma kuma yana iya zamowa wajibi idan ya zama mutum ba zai iya hakuri ba, in ya zo mutum ba zai iya hakuri ba dan kaucewa sabo, to wajibi ne ya yi aure. amma in yana iya hakuri kuma baya bukatar auren shikenan. to nan sai yace wala tanki an fil fakri illa daruratan, wala tanki an kada kai aure fil fakri alhali kana cikin talauci illa daruratan sai in ya zama dole, sai bisa larura walud bi wajai sawmi tuhda wa turshid. yace walud kafaki bi wajai sawmi da yin wato wuja yin azumi dan ya zama maka kariya daga sha'awa, dan ya kariya sha'awa. tuhda in kai haka ka shiriya, wa turshidi kuma ka samu irshadi, ma'ana ka kasance akan hanya ta daidai. yayi magana akan cewa kamar yadda na faɗa dazu, aure ba abu ne wanda yake wajibi ba idan mutum ba yi da bukata, kuma ba zai iya kiyaye ka'idojin auren ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, ya ma'shar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. alba'a malamai suna fassara shi ba'a da abu guda biyu, da iya rike iyalin, tunda ai nauyin iyali yana bukatar ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, guri, kula da lafiya, wane ne sannan ana haihuwa. idan mutum bai da halin da zai kula da iyali a waɗannan, to shikenan ba dole sai ya aure ba in bai da hali. alba'a na biyu, in ma yana da halin baya ko ba zai kula iyalin ba, bai da amfani in bai bukatar ya kula iyalin ko bai da lafiya, kaga in ma ya auren ya zama babu amfani. to amma idan ya zama bai da halin kula da iyali na tattalin arziki, bai da halin lafiya, to anan ya zama ma harabin gari shi auren, saboda ba zai iya kula da iyalin ba, wanda ya jefa iyalin cikin abin da yake na barna. to anan sai yake cewa wala tanki an fil fakr, idan baka da halin aure kar kai aure. wa ya faɗi wannan aya ce ta Qur'ani, wal yastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Allah yace wal yastafif tukani alladhina la yajiduna nikahan, wadanda ba su da hali na yin aure, ba su da dukiya za su yi aure, su kame gabarin wato ga yin haƙuri har sai Allah ya hore musu, hatta yughniyahum Allahu min fadlihi, har sai Allah ya hore musu daga fararinsa. to kaga ba su da ba'a din kenan, domin ya ce man istata'a minkum alba'ata, wanda yake iya rike iyalin, wanda ba zai iya rike ba dan me zai aure, ya shiga haƙƙin iyalin, saboda haka ba daidai ba ne. to me zai yi, shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm, wanda bai da halin aure ya lazimci azumi, ya hore shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hore wanda bai da halin aure da yin azumi, sai yace fa inna lahu wija, azumin zai zama masa garkuwa, ma'ana ya karya masa sha'awa ta yadda zai iya hakuri. to kaga anan an riga an bada magani, shine malai yace walud bi wujahi sawmi tuhda wa turshidi, ka fake da alwuja shine kai azumi saboda ka kame kanka gabarin sha'awa. ya zo a cikin hadisi Abi Huraira wanda Imamu Ahmad da An-Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haqqun ala Allah thalathatun, haqqun ala Allah 'aunuhum, mutum uku Allah ya yi alkawari ga kansa zai taimake su. Na farko al-mujahid fi sabilillah, wanda yake so yi jihadi fi sabilillah saboda Allah, Allah ya yi alkawari zai taimake shi. Don ba a yin jihadi sai da me? Sai da lafiyar jiki, sai da kuma tattalin arziki. Domin kana bukatar makami, kana bukatar guzuri, kana bukatar abin hawa. To wanda yake da niyya Allah zai taimake shi. Nabi sai yake wannakihu yuridul afaf, da wanda ya aure yana nufin ya kare kansa daga sabo, daga zina. Allah ya yi alkawari zai bashi taimako, zai bashi taimako. Na uku sai yake wal mukadab yuridul ada, da wanda aka rubuta masa fansa yana nufin yayi niyya zai biya, Allah zai taimake shi. Anan wanda yake son aure, inda yana da niyya, to Allah ya masa alkawari zai taimake shi, ya yassare masa hanyoyin aure. Amma sai ya kiyaye kansa, domin ga aya ta ce me wal yastafir ya kame, amma Allah zai taimake shi. Abinda ake nufi anan shine, so da dama yin aure ba sai ka kai matuƙa ba wajen wadata, ba sai ka kai matuƙa ba wajen wadata. Indai Allah ya rufa maka asiri kuma za ka iya rike matar, to ka iya yin aure. Amma indai baka da hanyar samu ne, to in kai aure wannan ka shiga haƙƙin ita matar, kuma ka janyo kanka abin da yake na late. Mala yake wa kun aliman annan nisa lu'abun lana fahassin idan mahmas safata wa jawwidi wa kun aliman, ka zamo masani, ma'ana ka sani ya kai mai sauraro. Annan nisa lu'abun lana, mata ana auren su ne saboda ɗebekewa, shine lu'ab, dan ɗebekewa. Ma'ana mutum Allah bai yi namiji shi ɗaya ya zauna a rayuwarsa shi kadai ba, kamar yadda annabi Adam alaihi salam a gidan aljanna lokacin da Allah ya halicce shi, ga dai ni'imar aljanna, amma duk da haka yana jin cewa a ransa akwai kewa, kamar akwai abin da ya rasa. Sai da Allah ya halitta masa matarsa, sannan sai ya samu wato cikar ni'ima ta gidan aljanna. Kuma dama Allah ya bayyana cewa ya halitta wa mazaje matayensu ne saboda me? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kaga sukuni shine ɗebekewa da samun wato kwanciyar hankali. Malaiki wa kun aliman, ka sani cewa annan nisa lu'abun lana, mata masu ɗebe mana kewa ne. Fahassin idan, saboda haka ka kyautata mahammas safata da wuri wajen neman aure, ka yi iyayenka wajen neman matar da ta dace da kai wadda za ta ɗebe maka kewa. Kuma manzo Allah ya bayyana irin wannan matar, domin mutane sukan yi aure, ji annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda abubuwa guda nawa hudu. Tunkahul mar'a li arba'in, mutane suna aure saboda dalili guda hudu. Suna neman auren mace limaliha, saboda tana da dukiya, wali jamaliha, tana da kyan halitta, wali hasabiha, gidansu babban gida ne, wali diniha, ko saboda addininta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbar bi zatid din, in za ka yi aure ka nemi mai addini. Taribat yadaka, wato hannunka zai danki alheri in ka auri mai addini, saboda mai addini ita ce za ta taimaka maka, domin ita rayuwa tana ɗauke da abubuwa masu abin nan matsaloli da yawa. Amma in ka auri mace saboda waɗancan abubuwan, to ita ba ruwanta da kai, ta san cewa ga dalilin da ya sa ka aure ta, saboda haka ba ruwanta da wani cewa sai ta yi maka wata hidima ko za ta yi, sai ta nemi yardarka. Ta san kai kake neman yardarta. Kuma an ka aure ta saboda addininta, to wannan shine alherin da zaka samu ni'ima a ciki. Saboda haka fa hasbi idan mahmas safata wa jawwidi, in zaka nemi aure ka kyautata wajen neman aure, ka kyautata wajen neman aure. Wa khairun nisa man sarrati zawja man darat, mafi fitan mata, mafi alheri cikin mata, man sarrati zawja man darat, wadda ta kayatar da mijinta in ya kalle ta, za ta kayatar da shi, wacce ta iya ado, ta iya gyara, ta iya kwalliya, ta iya gyara gida, ta iya kaza, ta iya kaza, wanda in mutum ya zo zai ji daɗi in ya ga gidan, in ya ganta, wannan ita ce mafificiyar mace. Wa man hafizatu fi maghibin wa mashhadi, sannan mafificiyar mace ita ce wacce za ta tsare mijinta fi maghibin, alhali baya nan, ba za ta keta mutuncinsa ba, wa mashhadi, ba zai ga abin da baya so ba a gidansa. Wannan ita ce mafificiya a cikin mata. Wannan ya zo a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya faɗi wannan a cikin hadisin da manzon Allah aka rawaito, yana ce a duniya mata duniya akwai dadi a cikin ta, akan ji dadi a duniya, wa khairu mata'iha mafi alheri, mafi fitin dadin da ake ji a duniya, almar'a ko azzauja as-saliha, mace ta kwarai. Mana duk abin da zaka samu a duniya na jin dadi, ba wanda ya kai ka samu mace ta gari, domin ita ce wacce za ta taimake ka ka zauna lafiya a duniya, a kiyama kuma ka samu jira. Amma duk wanda yake akasin haka, to ba ta zama saliha ba. In a duniya ba za ka samu kwanciyar hankali da ita ba, ba ta zama saliha ba. Idan kuma ba za ta taimake ka ka samu jira a gobe kiyamar ka ba, to wannan shaitani ya ce ma ba a maganar salaha. Duk matar da za ta ce dika, duk inda ake nema ka nemo, ka ce to ai, ta ce ba wani, duk inda za ka samu ka samu, me take nufi kenan? Kaga wannan ba taimake ka ba. A'a, wacce za ta yi maka addu'a kuma ta ce ka ji tsoron Allah kar ka kawo mana haram, amma wacce in ka kawo duk abin da ka ɗebo ba ruwanta kawai, bal ma za ta iza ka a kan sabon Allah, ga wane nan lokacin da ya samu irin matsayinka da yake kaza, ga irin yadda yake yi, amma kai gashi kana kaza, ka samu wannan kujera ka, amma gashi nan ka bar gida a talauce, ka bar kaza kaza, irin wanda suke so ce to ai ga albashi na, ke kin sani, ga irin kasuwa ta, ke kin sani, a da Allah ga abokanka ga sa'anninka, duk suna to wannan ba mace ce saliha ba. Mace ta gari ita ce za ta taimake ka ka tsira da addininka, shine malai yake wa khairun nisa man sarrati zawja mandaran, mafi fitiyar mace wacce mijinta zai zo ga gidan ya ganta ya farin ciki, ya ji daɗi cewa wannan matarsa ce, saboda tana da haƙuri, tana da gyara kanta, tana da gyara gida da makamantan wannan. Wa man hafizatu fi maghibin wa mashhadi, wacce kuma za ta bashi kariya, ba za ta tozartar da aure ba, dan baya nan baya ganinta, kuma a ce matafiye ne, ba za ta aikata sabo ba, wa mashhad, kuma in yana nan za ta taimake shi, wato zai ga abin farin ciki a wajenta. Nace hadisi ne manzo Allah ya ce a duniya mata wa khairu mata'i hazzauja saliha allati idha nazara ilaiha sarrathu, wanda in ya kalle ta zai yi farin ciki, wa idha ghaba in ya faku baya nan hafizatu bi arziha wa mali, za ta tsare shi, ma'ana mutuncin sa a kanta da kuma dukiyarta. A wani hadisi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce ayyun nisa'i khair, wana mate wadana mata yayi suka fa alheri, fa kala sai ce allati tuti'u zawjaha, wadda idan idza amaraha ata'athu, wanda idan mijinta ya umarce ta za ta yi mata biyayya, wa idza nazara ilaiha sarratu, in ya kalle ta zai ji dadi, saboda za ta yi mata kulliya, za ta gyara kanta, ta gyara gida, sannan yace wa tahfazuhu fi nafsiha wa mali, kuma za ta kare mutuncin sa akan kanta, ba za ta aikata sabo ba, kuma ba za ta lalata mata dukiya ba, ba za ta wulakanta mata dukiya ba. Wannan ita ce mace ta kwarin ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shine malam ya fassara mana hadisin awaki, sai ya saki ci gaba da bayani, yace qasiratu alfabi, mai karancin magana, ba ta da yawan magana, qasiratu baytiha, mai karancin fita daga gidanta, qasiratu tarfil aini, mai karancin hangen wasu maza, an kulli abadi, ga dukkan wanda yake manisanci. Sifa uku ya kara akan mace ta gari. Bayan wancan hadisin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, ya faɗa abuwa guda nawa wancan hadisin? Allati idza nazara ilaiha idza amaraha ata'atu, in ya umarce ta za ta yi masa biyayya, wa idza nazara ilaiha sarratu, in ya kalle ta zai ji dadi, wa idza ghaba anha, in baya nan hafizathu, za ta tsare shi fi nafsiha wa mali, ta kare mutuncin sa akan ta, ta tsare masa dukiya. Abu nawa ya ambata?
Uku.
Abu uku. Sai malam ya kara da abubuwa guda nawa? Uku. Mace ta gari, qasiratu alfazin, ba ta da yawan magana, tana da karancin magana, qasiratu baytiha, tana da karancin fita daga gidanta, ba abin nan bace kharrajatun wallaja, duk kimtawar ido mijin na fita ita ma kafar ta kafina, ko ba haka ba, kafar ta kafarsa, yana fita tana fita, wannan ba mace ta gari bace, mai haƙuri da zama a gidanta, domin Allah ya ce wa karna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku, tana bin umarnin Allah, ba ta fita, kasira tu tarfin aini ba ta hange tana kankanta idanta an kulli abadi ga dukkan wanda yake na nesa wanda ba muharramin ta ba ba mijinta ba kuma dama Allah ya umarni wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna kaga shine ghadul basar shine kasira tu tarfin aini an kulli abadi tana karanta ganinta ga duk wanda yake ba mijinta ba ba muharramin ta ba ba ta kalle kallan mazaji kaga ya kara da tuba guda uku karantin magana mace mai yawan surutu ba ta daga cikin abin burgewa mace mai yawan fita daga gidanta ba ta iya hakuri ba abin burgewa bace mace mai yawan kallace kallace wannan ba matan kirki bace sai mallan yake cewa alayka bi zati ad-din tasfar bil muna alayka bi zati ad-din tasfar bil muna ya kai ne sauraro alayka bi zati ad-din idan zaka auri mace ka auri mai addini inji waye inji annabi sallallahu alaihi wasallam alayka bi zati ad-din haka annabi ya faɗa shi ma mallan sai ya fassara wannan yace alayka bi zati ad-din tazfaru bil muna in ka auri mai addini tazfaru zaka rabauta bil muna da abin da kake fata me kake fata zaman lafiya me kake fata gida nagari to ka auri mai addini dan ka samu wannan الودود الولود العصلي ذات التبعد الودود ود كيكي كونت تكي كونرك الولود ود ذات حيفة مكا يايا سننكما الأصل ذات التعبد ود أسل انت تابتو أجدان إبادة أجدان متان كيركي سوانا إتسي ما تد يكا ما تكا أورا سوما زاء الله يفضل أشكين حديث إمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولودة فأول ما تأيه تكوكي لكونات كانون كدسو الولودة ما تحيفا مكو آية فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة سوى دعرانا القيامة زي الفهري ليوم الأمة تا أوزا الله تبارك وتعالى سوى داك ما لسيكي فسر وانا انتوا قائل ما تدي كما تنزك أولي كأورا ما ليتي حسيبة أصل من كرام تفز إذن حسيبة أصل إن ذاك أولمة كأولمي تكتاوين ببن جدا شيني حسيبة أصل مي أصلي ببن أصلي كالك ديك أولي جدا ديك با جدا كيركي با با جدا تربية با جدا يبوبا با أولي أيرم ونن جدا إن دي كان سو أي من كرنتا ديتيا حديث يا بن نبي إن كنت با إذن كنتنا حديث نمو كرنتا أدرسي دي غباتا wanda manzo Allah aka ce hadisin yana da rauni yayi gargadi game da ni game da wato kar mutun yaje ya auri asalin da yake mummunan asali mummunan asali shine hadisin da bai inganta ba iyyakum wa qadara ad-diman haka aka rawaito iyyakum wa qadara ad-diman yace ina gargadar ku ku ne santi koran tsuro في منبت الشر أبنى في منبت السوء أودن ديك ممونر واتو مقبقا أي من بعد مثالي فو خضراء الزمن شيني أتي أنا زبطة كذان تا مثالي إلي يد أكي ياسا أجي أزبط سيزمو تياوة كتاوة تابتو كوكمون أبو أبشي أمي يا أتابتو أتشوى لن جسر يا أسل سيك ممونا أسلي أما أتشوى كما يايمي ياي كوري to amma karka rudu da wannan koran da ayyan da zai yi abin da ya tsotsa me ya tsotsa guba guba ya tsotsa to da kana cin ayyan ka ce wa kanka masifa kenan karka kalli kyalekyale karka kalli kaza da kaza da kaza a'a ka kiyayi wajen da yake mummunan asali ne iyyakum wa khadara ad-diman ina gargadar ku ne santi mummunan tsuro sai man bace su a wajen da yake ainihin wato mummunan gida shine almar'atul hasna fi almanbati su mace wanda za ta burge ka amma matsalarta kuma tushen ta mummunan tushe za ka yi aure ka zo ka yi nadama a haifa maka yaya ba ta iya tarbiya ba ko ta mummunan tarbiya gare ta saboda al'irqu dassas kamar yadda ya zo a wani hadisi jini yana bin jini in gidan alheri ne to jinin yana tafiya da alheri in gidan sharri ne kuma jinin kuma wannan abu ne wanda yake abin nan ma'ana mujarrabi abin da yake zahiri ko ba haka ba abu ne wanda ake gani a dabi'ar mutane yan adam jini yana tasiri saboda dai inda kaje kai aure ka auro irin wannan gidan, saboda haka sai a kula. Shine malai yace hasibatu aslin, in zaka auri mace ka auri na mace daga babban gida, gidana mai kyan dabi'a, min kiramin, daga mutane masu karamci. Tafuz idan in kai haka zaka rabauta bi wuldin kiramin, ƴaƴanka zan mutanen kirki. Wal bakaratu faqsudi, kuma in zaka yi aure yace ka aure ainihin wato a budurwa, ka aure budurwa in zaka yi aure. Wannan waye bada wannan shawara? Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada wannan shawara. Amma wane ne aka ce aure budurwa? Matashi. A can farko malai yace mana me? Na? Oh, yana ba shawara ta kare aure karama, saboda me? Bata dace da ɗabi'arsa da shekarunsa da yanayinsa ba. Ana ƙara girma, ɗabi'a na ƙara me? Canjawa. Canjawa, saboda haka za a samu matsala wani lokaci. Wani lokaci saboda kana ka girma a shekaru, ka aure karama, kuma baka iya jure wa ɗabi'unta ba, to ba za ka ji daɗi ba. Ita ba daɗin ka ba, kai baka ji daɗinta ba. Amma ka aure babba mai shekarunka sai ku daidaita. Ko ba haka ba, matashi a wurin matashiya. Amma ana yin akasi kuma a zauna lafiya, amma abu ne wanda yake ba shi ne mafi yawa ba. Yaro ƙarami a wurin babbar mace babu laifi, za a iya zaman lafiya. Amma sai in an dace ko babban mutum a wurin ƙarama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Jabir da alamar turare na aure, ma'ana yayi aure, sai tambayi Jabir ta a tazawwajta, Jabir aure kai? Kala na'am, yace iya ma'aikin Allah na yi aure. Yace a bikiran am tayyiban, yarin ya ka aura karama ko ba zawara? Saboda Jabir yana matashi a lokacin. Kala tayyiban, yace a ba zawara na aura. Kala fa halla bikiran, yace me yasa ba za ka aure karama yarin ya budurwa ba, ga ka kana matashi. Tula'ibuha wa tula'ibu, ku rika yin wasa na matasa da matashi, saboda yaro karami da yarinya dama kowa yana ji da kuruciya, amma babban mutum baya son wasa. An ta za ka kaba baka gebu ta da jihar ko shawarar ta ba ta so ko ba ka ba ta ga ba zai yi ba, ta ga akwai matsala. To wanda ko ita za ta wasa ne, kai ko kana ga ta ga ba za a ji daɗi ba ko ba ka, amma yaro da ba ba ruwan shi. Sai sai Allah bikira, sai Jabir ya ce ya Rasulullah, mahaifina ya mutu a yakin Uhud, ya bar min ƴan mata kanje guda takwas, ina aure yarinya karama na hana da takwas ira sai da wata tara ƴan mata, shi yasa na yace a to wannan yayi ya aure babba dan ta zama uwa gare su. To kaga wannan akwai hikima, kina wani lokaci ma akan kalli dalilin auren, akan yi aure saboda hikima na cewa kana duba yanayinka ko ba haka ba, kana duba yanayinka. Malik yacewa hasibatu aslin min kiramin tafuz idan bi wuldin kiramin wal bakarata faqsudi, sai yace wa wahidu wa wahidatun adna ila al adli faqna'i wa wahidatun, kuma yana baka shawara ka auri mace daya damme ila al adli adna, ta fi maka kusa da adalci. Faqna'i, ka gamsu da magana ta, wai na ci aiki maka. Ita wahidatun adna ila al adli faqna'i, daya ta ishe ka, inda kana son kai me ta fi kusa da adalci. Wa in shita fabluk arba'an la tuzayyin, in kaga dama kuma abu hudu ma shari'a ta baka dama ka aure nawa? Hudu. Domin Allah ya ce fankihu ma taba lakum min nisa'i masna wa thulatha, sai ya ce me kuma? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat, in kuka ga ba za ku iya jurewa ba ku yi adalci. To amma tambayar me ya adalci, a ina ake nufi da adalci? In ka auri mace fiye da ɗaya shine ka ba su daidaito a ciyarwa, shayarwa, mazauni, tufatarwa. An gane ko? A irin wannan ne ake so ka yi ne, ka yi adalci, ka ajiye su gidan da ya dace da kowace, ma'ana kar ka fifita wata akan wani. In za ka ba tufafi, ka ba su wanda ya dace da kowa, ma'ana baka dora ɗaya akan ɗaya ba, ka ba su madaidaici, ma'ana wanda kowa ka ba shi irin a tufafi wanda yake ya dace da kowace. Sannan kuma ya zamo ka ba su abinci, ka ba su mazauni wanda yake ya dace da matsayinka kai. An gane ko? Domin ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, kowa zai yi gurgurdan samun sa, an gane ku? To amma abin da ya shafi kulawar zuci kuma, ma'ana kaunar zuci ko kuma kulawa irin ta iyali, wannan kuma abu ne wanda mutum baya iya mallakar zuciyarsa, wanda mutum baya iya mallakar. Domin Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haratum, a wannan zuciyar ko kun so ba za ku iya ba, saboda ai zuciya ba a hannunka take ba, karkata take yi kana janyo ta tana tafiya, an gane ku? To saboda haka amma sai Allah ya ce fala tamilu kullal maili fatadruha, to shine laifin dan zuciya ta karkata kuma jiki ma ya karkata, ka biye wa zuciya Allah ya hana wannan, ya zama kawai baka yi wa wannan kulawar da kake yi irin wanda na dabi'a, an gane ku? Sannan kuma a batun adalci akwai abin da wata kila ya dace da wata bai dace da wata ba, an gane ku? Yanzu mutumin da ya auro Balarabiya misali, ba zai ce zai kula da ita wajen abinci irin wanda ya auri Bahaushiya ba, ita Bahaushiya tana cin tuwon masara, ita Balarabiya kuma ba ta san tuwon masara ba sai gurata, kaga ita fulawa za ka ciyo mata ita yin gurata, an gane ku? Ita kuma wannan kana iya ci, ba za ce in ka zo wata fulawa sai ka ci wata fulawa, saboda ta kila ba ta iya sarrafa fulawa ko ba ka ba, an gane ku? Akwai abin da yake ya dace da kowanne, ma'ana akwai daidaito da ya kamata, da wanda yawa mutane ba sa fahimtar adalci da ake nufi, sai su ɗauka 50-50 shi ne adalci, a'a yanzu ka auro misali abin nan Inyamura misali yar kudu musulma, kuma ce ka zo a irin a tabbat da ka sayawa Bahaushiya ka ce ita za ka ban kaso ɗaya kawai iri ɗaya za ka, a'a kowa sai ka ce abin da yake so, wanda ya dace da mazajinsa da ɗabi'arsa da yanayin rayuwarsa, hatta ma in ma mata an da kabila ɗaya waje ɗaya ne za ka wasu na da wata karkatar, an gane ku? To saboda haka akwai abubuwa da yawa a cikin wannan da ya kamata mutane su gane dangane da abin da ya shafi adalci da aka ce a yi tsakanin mata. Sannan mala ya ce wa yusra'u ilalun nikahi wa darbuhum alayhi biduffin lil khilafi li mufsidi, ya ce wa yusra'u ilalun nikahi, aure na shari'a ana so a yi bayaninsa a bayyanar da shi, wa darbuhum alayhi biduffin, a riƙa bufi domin a nuna aure ake yi shi ne wani abu na da wannan irin kamar mandiri haka, bandiri wani ɗan ƙarami da ake yi domin a yi biki, mata suke kamar irin kiɗan ƙwarya da ake ce ana yi ana, to wannan yana nuna duk inda aka ji al'ada shi ne cewa aure ake ana biki, ko ba haka ba? Lil khilafi li mufsidi, don saɓawa wanda yake na ɓarna, domin in za a yi ɓarna shi ana fitowa a faɗa a filin za a yi zina ɓoyewa ake yi, amma za a yi aure ana so a yi mai a bayyana, saboda me shi ya sa ma aka shar'anta waliyi kafin mace ta yi aure sai akwai tsayayye danginta wanda yake zai ba da aurenta, domin duk abin da ya taso an san shi ya ba da auren, sannan sai da shaidu guda nawa, biyu, sai da shaidu biyu, kaga iya wannan alal aqalli an sani, ko ba haka ba? Bare kuma in za a yi biki za a buga duffi, ba za a yi DJ ba, dan DJ ba addini ba ne, saban Allah ne, DJ saban Allah ne, mata su yi rawa a gaban ɗan uwansu mata ko abin maza haramun ne wannan, duk wanda ya wannan ya saba Allah, kuma Allah zai cire albarka a wannan auren, DJ haramun ne, wanda ya kuma ya jira sakamako a wajen Allah, in za a yi aure ana son albarka to a yi irin abin da yake na wanda Allah ya yarda da shi, ba a saba wa Allah ba, kato ya zo ya zauna a gaban mata yana sa musu kiɗa suna rawa yana kallonsu, bal ma wataƙila ƙarshe ne biyu uku biyar kuma a gaban mazaje, wannan haramun ne, wannan haramun ne, wannan saban Allah ne, haramun ne da manyan baki capital letter, haramun ba wai da kananan baki ba, an yarda a yi mata su yi biki amma wanda ya dace da shari'a, babu saɓo ya su ya su su yi kiɗan ƙwarya su buga dufi, wannan babu ko ya halatta, shine ma abin da manzo Allah ta san wata rana ya ga za a kai amarya an taho shiru, sai ce wannan meye haka, suka ce ai za a kai amarya, ce amma kuma bana jin wani sauti, mana ba ku ce a komai, ku ce a taina ku ma taina ku, mana za mu ka muku amarya za mu ka, ku yi wani abin da za a gane, amma kun yi gum kamar ba biki ba kamar mutuwa, ai ka abin nan ce gawa ce ake kaita ba a shiru, amma aure ana so a je alamar ana biki, to kaga ya halatta mata su yi abin da yake tsakaninsu, amma banda didi, didi haramun, duk wanda ya ka didi a gaban mata da maza suna rawa to ya saba wa Allah, ya saba wa Allah. shi yasa ma wasu malamai akwai wani aure da ake cewa nikahul mithyal wanda da yawa daga cikin malamai ba su yarda da wannan auren ba, shine auren da mutum zai aure wanda ba aure na nufin dindindin ba, kamar aure ne na sirri, yafi kama da sirri. Mutum ya auri mace da nufin cewa kawai bayan wani lokaci zai rabu da ita, baya so amma san yayi auren. Da yawa waɗannan Laraba suke irin wannan auren, mutum zai bar garin da yake ya tafi wata ƙasa ya je ya aure a can, mutanensa ba wanda ya sani, sai ya wakilta wani ya karɓa masa auren kuma ya ajiye matar a wani waje, ba ma san auren ba ne, kaga wannan yana da hatsari. Shi yasa wasu suke ganin wannan auren haramun, auren sirri kenan. Mala yace watal khairaha ar-rahmanu thumma ista'iz min adha sharriha 'inda az-zafafi tusajjali. Watal khairaha, in ka auri mace kai mata addu'a, in aka yi aure ana yin addu'a, mutum zai rike kan mace yi mata addu'a yace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Ya Allah, ina roƙonka bani alherin da ke tare da ita da alherin da ka halicce ta da shi, sannan ina neman tsari a wajenka daga sharrinta da sharrin da ka ɗabi'antar da ita a kai. Ka nemi alheri, ka nemi tsari kuma daga shi ne mala yace wasal khaira ar-rahman, ka roƙi Allah ar-rahman alherin da yake tare da ita, sun mata'iz, sannan ka nemi tsari min adha sharriha, daga cutar da yake tare da ita na sharri, inda zafati, yayin biki tusaddadi, in ka yi haka kayi daidai, kayi daidai. Wa haqqun 'ala az-zawjayni an yata'ashara bi'urfin wa badli al-haqqi la bitanaqqudi. Yace wa haqqun 'ala az-zawjayni, haqqi ne akan miji da mata ma'aurata biyu, an yata'ashara bi'urfin, sai rayuwa da kyautatawa. Allah yake wa ashiruhunna bil ma'ruf, in za ku yi rayuwa da iyali ku yi rayuwa da ma'rufi, mai ma'rufi shine kyautatawa, shine kyautatawa. Wa haqqun 'ala az-zawjayni an yata'ashara bi'urfin, kamar yadda kake so ta kyautata maka kai ma ka kyautata mata. Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, Allah ya ce akwai nauyi akan su, to su ma Allah ya dora nauyin su a kanka. An gane ku, kowane yana da haƙƙi, kamar yadda kake da haƙƙi a wajen mata, ita ma tana da haƙƙi a kanka, tana da haƙƙi a kanka. Kuma kowa ana so ya ba wa ɗan uwansa haƙƙin da Allah ya wajabta masa, amma sai Allah ya dunkule haƙƙin yace al-ma'ruf bil ma'ruf. Me al-ma'ruf? Kyautatawa, wace iri? Ko wace iri mata shiga kyautatawa, da tausayi, da jin kai, da yin ihsani. An gane ku, duk abin da zaka yi na kyautawa Allah ne yake kai, kuma shi zai baka lada in kai wa iyalinka. Kyautatawa mala yake wa bazlil haqqi, da bayar da haƙƙoƙi, da bayar da me haƙƙi, akwai haƙƙi akan wali zawjika alayka haqqan, haka annabi ya gaya wa Abdullahi dan Amru, haka kuma Abu Darda dan uwansa Salman ya gaya masa. Lokacin da Salman ya je gidan Abu Darda, sai ga gidan abin kice, ya tambayi matar, to manzo Allah ya hada yan uwantaka sallallahu alaihi wasallama tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda. Ya je gidan Abu Darda shi Salman, sai ga gidan bakin shi, sai ce matar, ya haka kuma bakin shi ke ma bakin duk gidan haka abin kice, ke ma haka abin kice. Sai ta ce dan uwanka Abu Darda ai shi ba ruwan shi da duniya, ko kallo baya yi, sai ya zo kansa a tunku ya shiga ɗaki, yana shiga Allahu Akbar ya ta da sallah, shikenan sai sallah. Saboda haka kuma duk abin da aka bai ci yake baya tambayar abin shi, kawai sai azumi. Sai shi dan uwansa Abu Darda Salman yace, bayan ya zo sai yace masa Abu Darda, yace an bawa shi dan uwana abinci, yace an kamun amma ban ci ba, sai a to bismillah, yace a wallahi ban ci ba. Me yasa? Ce sai ka ce ina azumi, yace a sai mun ci tarin ba haka bazan ci, shikenan. Sai ce to ya zai yi, tunda azumin nafila ne, sai suka ci abinci tare. Yace to a nan zan kwana, yace aka gyara mun shimfiɗa. Ana zuwa lokacin kwanciya bayan isha an dawo, sai Abu Darda yace to mu kwana lafiya, ga shimfiɗa an baki kamar yaya? Yace a zan yi sallah, yace a ba za ka yi sallah ba, kai ma ka kwanta. Yace ai, yace a ba za ka yi sallah ba. Ya matsa masa, yace shikenan, sai ya kwanta. sai da aka raba dare kashi ɗaya bisa uku sai ya tashi ya ce a har yanzu dai kwanta, sai da bari dare ya raba ukun ƙarshe sai ce to yanzu tashi mai sallah, suka tashi suka yi sallah tare. To sai ya gaya masa washe gari sai ya ce ka sani cewa inna li nafsika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqa, kanka ma kana da yana da haƙƙi a kanka, ran da Allah yama jikinka yana da haƙƙi a kanka, matarka tana da haƙƙi a kanka, baƙonka yana da haƙƙi a kanka, ka ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa. Sai Abu Darda da aka waye gari je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru, ya ce ga dan uwana Salman ya zo ga abin da ya faɗa, sai ya ce sadaka Salman, gaskiya ya faɗa haka ne, abin da ya faɗa gaskiya ne, ba hana ka azumi ba amma ba za ka yi ta azumi kullum ba, ba hana ka sallah ba amma ba za ka yi tun bayan isha kana sallah har asuba ba, a'a wannan ba daidai ba ne, matarka tana da haƙƙi, iyalanka kulawa da su yana da haƙƙi, ƴaƴanka suna da haƙƙi, baƙinka ma suna da haƙƙi, ranka ma jikinka yana da haƙƙi. To saboda haka ka ba wa duk mai haƙƙi haƙƙin, ka gani sai lizawjika alayka haƙƙan, ka ba ta haƙƙinta, la bi tanaqqudi, ba a so a yi rayuwa cikin kunci ba tare da kulawa da haƙƙoƙi ba, walaysa halalan wasu surriyatin wala li zawjatihi fil haidi wal dubri usudi, yace walaysa halalan bai zama halal ba, in bai zama halal ba ya zama me kenan, haram, wasu surriyatin, mutum ya sadu da surriya ita ce kuyangar da ya saya in ba tare da ta yi istibra'i ba, ma'ana ta yi jini ɗaya an tabbatar ba ta da ciki, ko kuma ya samu ribatar yaƙi aka je aka yaƙi aka bashi kuyanga bai halatta ya sadu da ita ba, wala li zawjatihi, ko ya sadu da iyalinsa fil haidi, lokacin da suke al'ada wadduburi, ko ya sadu da su ta baya usdudi, ka nisanci wannan jimalin haramun ne, ma'ana in mutum ya samu kuyanga irin wadda da ake samu yanzu dai babu, ko kuma a'a yana da matarsa tana haila ba a saduwa da mai al'ada haramun ne, haramun ne. Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani ko ya ce mai wala taqrabuhunna hatta yadhhurna, kafin wannan farkon ayar, wa yas'alunaka 'anil mayyit qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa, kana tambaye ka game da mata masu al'ada, sai ke kul ka ga mutane huwa adhan al'ada kazanta ce, fa'tazilu an-nisaa fil mayyit, ku ne tantu mata idan suna al'ada, wala taqrabuhunna, kada ku kusance su kusanciya ta kwanciya, hatta yadhhurna, har sai sun tsarkaka. To kaga anan an haramta karara, kuma da yake cewa bai halatta ba fil haidi wa dubri, hakanan saduwa ta dubra haramun ne, usdudi, ka nisanci wannan, bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal'unun man atam ra'atahu fi dubriha, Allah ya tsine wa wanda yake zuwa wa iyalinsa ta baya, Allah ya tsine masa, haramun ne. Saboda haka mal yake ka nisanci wannan, wa man sha'a baina al ilyatayn talazzuzan, amma da aka ce suna al'ada ku nisance su, la taqrabuhunna, ana nufin kwance aure, amma duk wani abu wanda yake ba wannan ba ya halalta, wa man sha'a baina al ilyatayn talazzuzan, dan misali mutum ya kwanta shimfiɗa ɗaya da yalza ko wani abin, duk wannan babu laifi, idan huwa lam yulid falaysa bi mubadi, in dai ba sa zo aure ba wannan aka haramta, amma in ba shi ba, Yahudawa ne wanda in mace ta yi al'ada sai a kore ta daga gida, sai a ce ta tafi gidan iyayenta har sai ta gama al'ada, amma musulmi ba a yin haka, babu, dan mace tana al'ada babu komai, ma'ana za a yi duk rayuwa da ita, kawai abin da aka hana abin da Qur'ani ya faɗa ne cewa banda sadu aure. Wa qila yusannu al-watu fi shahri marratan wa illa fa bil usbu'i in yatazayyada, ko in yatazayyad. Wa qila, malamai sun yi magana suka ce yusannu al-watu fi shahri marratan, mafi kankantar saduwar aure da shari'a, ma'ana ta sunnanta shi ne sau ɗaya a wata, sau ɗaya a wata, wa illa, idan ko ba haka ba, fa bil usbu'i in yatazayyadi, ya iya zama sau ɗaya a sati in ma mutum ya ƙara saboda sha'awa, babu laifi, wa laysa bi masunin alayhi ziyadatan, ma'ana in kana magana shari'a da za a tambaya, domin wannan magana da yake faɗa matsala ce ta kotu, matsala ce ta me, kotu, in an yi rigima aka je gaban alkali, to alkali yana duba wannan cewa me shari'a ta faɗa, alal aqalli saduwar aure sau ɗaya a wata, sau ɗaya a sati, wa laysa bi masunin alayhi ziyadatan, ba dole bane a ce a sunna sai ya ƙara sau ɗaya a sati, cewa inda da'i shahwatin wa tawalludi, amma in yana da sha'awar sai ya ga kullum ma zai sadu aure wannan ruwan sa ne, amma a shari'a ake magana. An gane ko? A shari'a, ma'ana mafi kankanta abin da shari'a take dubawa sau daya a kwana 30, amma in ya zama sau daya a kwana 7 to yana da kyau. Idan ma yana da sha'awa kullum, wannan ba laifi bane a shari'a, ba laifi bane. Wa tammi wa qul allahumma jannibna wa ma razaqta ash-shayatin ad'u lil wati tahtadi. Sai malami ke cewa shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta hukuncin ilahi, walladhina yuluna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhur. Wayanda suke ilahi ga matansu an ba su jiran wata hudu, arba ashhur. Ma'ana mutane idan wani abu ya hada mutum da rigima da iyalinsa, yana iya kaurace mata shari'a, ya kaurace iyalin har wata hudu. Shari'a ta yi ne, ta ba shi wannan dama. Fa in fa'u fa inna Allah wa in azamu talaka fa inna Allah samiun alim. Idan misali bayan wata hudu an yi rigima, to daga iya wannan shari'a ta ba da kishi, kenan da za a je gaban alkali a kai karan miji ba ya saduwa da iyalinsa. To malami suka ce abin da za a duba shi ne a wata hudu, shin yana zuwa wa iyalinsa sau daya a wata daya, yana zuwa iyalinsa sau daya? In dai a wannan gejin ne, to shari'a ma'ana ba za ta zarge shi ba, shari'a ba za ta zarge shi ba, ba abin aibi bane, ba abin zargi bane a shari'a. Idan matar tana iya haƙuri da shi a wata hudu ya je mata sau daya ko a wata daya, to shikenan wannan shari'a ba ba abin. Amma ba a yadda ya wuce wata hudu ba. Idan ya wuce wata hudu, to wannan ya saba wa dokar shari'a, ya saba doka ta shari'a, mana gejin da shari'a take ba da dama tsakanin ma'aurata kenan. Ba da dama tsakanin wata hudu cewa ko da bai je wajen iyalinsa wata hudu ba, shikenan shari'a ba za ta ce a raba auren ba. Amma in ya wuce wata hudu, to tana iya kai kara kuma a raba auren, tana iya kai kara kuma a raba auren. Amma don wata daya ma an je gaba alkali ba zai raba aure ba don wannan, domin ba aibi ba ne. An gane ku? Ba za a ce aibi ba ne ko ba za a ce cutarwa ba ne. Ina fata an gane. Sannan malai ke cewa yayin saduwa aure a yi addu'a, wa sammi a ce a bismillahi, wa kul kuma a ce allahumma jannibna wa ma razaqta, ka nesantar da mu da abin da ka azurta mu da shi a shayatina, ka kare mu daga shaitan. Ud'u lil wati tahtadi, ka yi addu'a a wannan lokaci za ka shirya jimala. Ma'ana addu'a da ke yayin saduwa aure shine allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Malai ce wa yaqra taktsirul kalam mujami'an wa annazihi min qabl tatmimiha usdudi. Malai ce wa yaqra ba'a to taktsirul kalam mujami'an, wanda yake saduwa da ayyinsa ya rika maganganu, ma'ana ta yadda sautin sa wani zai ji. Wa annazihi kabla, ko ya nisanci iyalin kabla tasmimi hasduri, ba na kafin ya gamsar da ita ya juya mata baya. Shari'a ba ta son wannan, saboda akwai cutarwa a ciki. Wa yashra'u aidan an yula'iba qablahu, shari'a ta ba da dama mutum ya wasa da iyalinsa kafin tarawa. Wa yukra min wadha zata darudi, sannan an karhanta mutum zai sa da iyalinsa ya zamo haka ba tare da mayafi ba, ba tare da mayafi makruhi ne. wa anna wudu almar'i ma ghasli farjihi, sana'in mutun ya sa'a iyalinsa ana so yayi alwala, yayi tsarki, yayi alwala. Idan rama audan yutahabbu fajawidi, sana idan ya bukaci komawa ana so yayi alwala. Abinda yake fajawidi, ma'ana wannan magana ce hadisi ya zo akai, magana ce ainihin da hadisi ya tabbatar. Wa yukrahu wad'ul khudi ma ra'i ghayriha, wa yukrahu ba'a to makruhi ne. وطو القود متين يسادو دا إيالي القود ينا نفي المرأة سادوا دا إيالي ما أرأي غيرها سادوا دا وني ينا قنلس ولو ضرة قودا أبوتي الزمن تتي ضرة كيش يتا ترجى وجمع بمرقدي كوكما وسمتاني واتو أوزن ما كنتي حرام ني شريعة بتيدا متين يسادو دا إيالي ساقا بنغن ونبا وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبا wajibi ne ga mace ta yi da'a ga mijinta wajen istimta'i, ma'ana in ya bukace ta a shimfida. Bi igzabihi yughdab 'alayha wa tub'ad, idan ta fusa ta mijinta to Allah ma da mala'ikunsa za su yi fushi da ita, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi. Duk matar da mijinta ya kira ta ta kaurace masa, to mala'iku za su la'ance ta. Ga hadisin mala ya kawo, ya ce faman aghdaba zawjan bi ithyaniha tabit, matar da ta fusa da mijinta ta saba masa tabit za ta kwana, mala'ikatur rahmani tal'anuha isnidi, mala'ikun Allah za su rika la'antarta. Wannan magana ce ta hadisi, shine isnidi, ka jingina wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya ce man da azawjata ila firashi wa lam ta'tihi fa bata ghadbanu alaiha ghadiba alaiha man fi sama, idan tayi masa saba masa duk wanda yake sama zai fushi da ita. Wa idhu kanadhum fi iyadati mahramin, to bayan ya gama wannan sai ya saki dawowa kan mijin yace wa idhu kanadhun, ka ba wa matarka izini abu ne mai kyau, nadhun abu ne mustahabbi, sai iyadati mahramin ta je ziyarar ƴan uwanta, ta je ziyarar ƴan uwa abu ne mai kyau da shari'a ta yadda da shi, kar ka hana mace ta je ziyarar ƴan uwanta. Wa hadratuha lil mayt la bi tashaddudi, ko in an yi mata mutuwa ta je gidan mutuwa, hadratuha lil mayt wato na ta ya mutu ba za ka ce ba za ta je ba, a'a za ta je ta ga mamacinta kuma ta yi mata addu'a domin za a raka shi makwanci, ba za ka hana matarka ba, wannan ba daidai bane. La bi tashaddudi, kada ka tsananta ka hana iyalinka sada zumunci, kada ka tsananta ka hana iyalinka zuwa gaisuwa ta mutuwa, ko kuma abin da yake na in an yi wa ƴan uwanta misali abin da yake na alkhairi ko haihuwa ko wani abin, karka hana ta, wannan ba daidai bane. Wa in kharajat fi zinatin, sai dai in za ta fita daga gida to ba za ta yi ado ba, za ta sa hijabi ta lullube adanta. Wa in kharajat fi zinatin aw tatayyabat, in ta fita da ado ko ta sa turare la tumna'u, to wannan kan a hana ta domin shari'a ba ta yadda ba, an hana mace in za ta fita da ado adanta na gidanta sai ta yi lullubi ta rufe jikinta, la tumna'u, za a hana ta. Sannan mace ba za ta shafa turare ta fita ba, kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imamu an-Nasa'i da imamu Ahmad suka rawaito daga Abi Musa al-Ashari, Allah ya kara masa yadda, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu imra'atin istasarat, duk matar da za ta fita daga gidanta ta sa turare, fa marrat ala qaumin, ta wuce wajen wasu mazaje, liyajidu rihaha, dan su ji kanshinta turaren ta, fa hiya zaniya, za a rubuta mata laifin zina, za a rubuta mata laifin zina. Saboda haka haramun ne mace ta sa turare in za ta fita daga gidanta, shine malai ce la tumna, a hana ta. Wa in kharajat fi zinatin, in ta fita da ado aw tatayyabat, ko ta sa turare, la tumna, a hana ta. Wa in khifta al azmna wa shaddidi, idan kana jin tsoron matarka cewa za ta fita ta je ta yi sabo ko ta yi abin da yake ba daidai ba, to imna, ka hana ta fita. Wa shaddidi, kuma ka tsananta hana fita. In har ba za ta iya kame kanta ba, to haramun ne ka bar ta ta fita, domin Allah ya ce min wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruja al jahiliyyati al ula, ku zauna a gidajen ku ya ku mata, kada ku fita kuna yawo da tabarruji, shine da ado da turare, irin yadda mutanen jahiliyya farko suke yi kafin musulunci. A'a, mace musulma za ta yi lullubi, sannan za ta kame kanta yayin fita, ma'ana hatta wajen magana da ajnabi Allah ya gaya wa mata wa la takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi, sai ce wa kullu qawlan ma'rufa, mata in za ku yi magana ku daina karya muryarku, fa yatma alladhi fi qalbihi marad, wanda yake da cuta ta munafurci a zuciyarsa sai yayi sha'awa a zuciyarsa. Wa kullu qawlan, ku faɗi magana ma'rufiya, irin maganar da yake wato ba za ta sa wani yayi tsammanin wani abu a wajenku, ku yi magana wanda shari'a ta yadda da ita. Saboda haka malaki ta, idan mace za ta fita ta yi lullubi, sannan kuma kada ta sa turare domin an hana, kuma in har za ta yi abin da yake na sabo kada mijinta ya bar ta ta fita. Wannan shine karshen wannan fasali, shi yasa muka ce mu karanta domin mu kada shi insha Allah ta'ala a haduwa ta gaba bayan sallah da sati biyu kamar yadda aka saba, za mu shiga fasali na gaba, fardul aini wa fardul kifaya, fasalin zai maka bayani akwai abin da yake a shari'a sunan shi fardul aini, farilla ta aini, akwai abin da yake fardu al kifaya, shine farilla ta kifaya, akwai kuma nasiha a musulunci, to me nasiha, insha Allah ta'ala fasali na gaba za mu karanta. Allah ta'ala ya ara mana lokaci, ya ba mu dama cikin kocin lafiya mu ga lokacin mu dawo mu ci gaba da karantawa, sannan abin da muke karanta Allah ta'ala ya ba mu iko fahimta da kuma yin aiki da shi. Allah ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya karɓi ayyukanmu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan lokaci mai albarka na Ramadan, Allah ya nuna mana kuma ya ba mu ikon ibada a ciki, kuma ya karba ayyukan mu. Kuma ina yin nasiha ga yan uwa cewa Ramadana mafi girman abin da yake ciki shine addu'a, shine addu'a. Mu yawaita yin addu'a a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Mu roƙa wa ƙasar mu zaman lafiya, mu roƙa wa kanmu shugabanni na ƙwarai, mu yawaita addu'a wannan wata mai albarka, sannan mu yawaita ayyukan alkhairi. Mu dauka cewa daga wannan watan watakila ba za mu ga wani ba, sai mu dage mu yi aikin alkhairi a ciki, sannan mu ji tsoron Allah, mu nisanci abin da Allah ya hana, mu ciyar da iyalanmu daga halal, mu nisanci cin haram, mu yi kokari mu ga cewa mun yi abin da yake na da'a iyayenmu, kuma mu roki Allah tawfiki da karba aiki da kuma samun rahmat a wannan lokaci mai albarka. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.